Hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zango FM. Sai kuma wasu tashoshin na zango FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. Can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio sannan za iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashahausa.com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Fage
tare da ni Amina Buhari Auna.
Masu sauraro a duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala inda a yau ma 20 ga watan Yuli na shekarar 2020 maganar dai har yanzu akan fiye ne amma a wannan karan zamu duba irin fadakarwar da ya kamata iyaye su yi wa yaran su. Shin a wani mataki kuke ganin ya kamata iyaye su fara koya wa yaran su abin da ya kamata
yaron har zuwa lokacin da ya kai cewa zai iya fita a gaban uwar shi je wani guri to a koya musu cewa ba kowa ne zai iya taba maka jikinka ba a hankali zai san cewa wani in ya taba ne a guri kaza to gaskiya akwai abin da yake nema.
Haka yake Zara. To masu saurare kamar yadda aka ji a wannan gutsaran muna tafa da ƙarin bayani.
Wakiliyar sashen Hausa a Kaduna ta gayyato mana baki zauren tattaunawar mu masu fafutukar ci gaban mata da yara na kungiyoyi daban-daban a arewacin Najeriya. Sannan wakiliyar mu a Abuja ma ta aika mana da rahoto akan fafutukar da ake yi na ganin cewa gwamnatin tarayya da ma majalisar dokokin tarayya da su dau wannan lamari na fiye da muhimmanci da ke ta ƙara ta'azzara tun bayan barkewar cutar coronavirus.
Sai ku kasance tare da shirin yau da gobe.
Yanzu bari mu fara da rahoton da wakiliyar sashen Hausa a Abuja Halima Abdulrauf ta aika mana akan wannan lamari na fiye.
Yanzu saboda rama a bace irin zaluncin da ake ma al'umman mu kananan yara maza da mata duka basu tsira ba kowa ana mai fiye sannan muna ganin kaman yanayin yanda su masu saka mana dokokin ne yake kaman basu sa karfi wajen taimakon mu a yaki wannan annobar da bala'in da yake shiga yake hawa kan al'umman mu ba saboda haka mun zo mu nemi taimakon su akan cewa su sa mana hannu idan su speakers din mu na jahohi suna da dalilai da suka shafi addini na cewa ga abubuwan da yasa wasu dokokin da ya kamata a sa su masu tsauri ba a saka ba a taimaka mana muna son mu samu mu magana da su a kawo waɗanda suke da sani a duba matsalolin nan ta fannin addini in dai addinin ake magana addini gaskiyar shi daya take.
Mai ɗakin gwamnatin jihar Kaduna Hajiya Aisha Ummi Al-Rifa'i kenan da bayani akan abin da ya jawo ra'ayin gidauniyarta dake yaki da matsalolin da suka shafi fiye da na jinsi wato movement against rape and sexual violence zuwa ga mika koken su kan matsalolin fiye da suka kicinyewa a Najeriya. Daga kakakin majalisar wakilan kasar Honorable Femi Bajabiamila tare da neman haɗin gwiwar majalisun tarayya da na jahohi wajen tabbatar da hukunci mai tsauri ga miyagun iri masu aikata fiye. Wata ciko a gidauniyar da ke yaƙi da matsalolin da suka shafi fiye da na jinsi din Malama Rahama Abdulmajid ta yi tsokaci akan batun fiye da cewa
abin takeici ne yanda muka ga ana kaman wasa da lamarin fiye a Najeriya. Yan can kaji an ce an zartar da hukunci nan ba abin nan ba so wannan abin ne yake fisata mu kuma gariwa da cewa abin yana kara yawa don haka to sai muka yi tunanin cewa ya kamata mu fito mu nuna fishin mu shirin ya isa kowa ya cire abu takunkumin da aka saka mishi a baki ya fito ya yi magana ya nuna fishin sa wataƙila wannan zai iya ba mu nasara.
Ita ma minista ayyukan da suka shafi mata Honorable Pauline Talentai Allah wadai da yadda matsalolin fiade ke karuwa musamman a lokacin da ake yaki da annobar coronavirus. Lamarin da tace yayi sanadiyar karin da aka samu na matsalolin da suka shafi fiade da na jinsi. A baya-bayan nan ma sai da gwamnatocin jihohin Najeriya suka ayyana dokar tabaci akan matsalolin fiade inda gwamnatin tarayyar kasar ma ta sha alwashin daukar mataki mai tsanani akan masu aikata laifin fiade kamar yadda kundin tsarin mulkin kasar ya tanadar. A yau ne majalisar dokokin jihar Kano ta fara aikin yi wa dokar hukunta masu aikata fiade na shekarar 2014 garin Bawul wanda zai bada damar dandage duk wanda ya aikata fiade. Halima Abdulrauf, Murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
Kuma sai zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna karkashin jagorancin wakiliyar Sasha Hausa Binta Ibrahim da manyan bakin da ta gayyato mana a yau waɗanda za ta gabatar.
Masararu, barkamu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. A wannan zaure yau mun yi babban kamu inda muka hadu da manyan mata da ke arewacin Najeriya wanda zamu tattauna akan al'amuran da yake ci gicinewa a wannan yanki namu musamman a wannan watannin. Tun bayan da aka samu wannan bullar cutar coronavirus sai ya waitar al'amuran cin zarafin yara ganana mata da maza ya ta'azzara yanda babu wanda yake jin cewa ya tsira yara ba tsira hannun iyayensu ba tsira a wurin yan uwa ba makota ma haka. To a wannan zauri ina tare da Amira from 1 ta jihar Kaduna, Hajiya Aisha Isiyaku, muna tare da kuma shugabar matan jam'iyyar matan Arewa na ƙasa baki daya wato Hajiya Rabi Musa Saulawa, sannan kuma muna tare da Professor Hawau Evelyn Yusuf wacce take ita kuma director ne ta cibiyar binciken al'amuran da ya shafi jinsi wanda ke a cikin jami'ar jihar Kaduna, kuma kamar yadda ku sani malama ce wadda take da koyarwa kuma da kuma kwarewa akan shi fannin na maganar jinsi da kuma bincike akan abin da ya shafi laifuffuka da ya shafi zamantakewa. To za mu so mu sani tunda kowannen su yana da ƙungiyar da yake taɓawa wanda kuma ta shafi mata kai tsaye da kuma al'amarin da ya shafi arewacin Najeriya. Shin wai me ƙungiyoyinku suke yi ne a game da irin wannan ifla'i da muke fama da shi wanda yake shafar cin zarafin yara ƙanana mata da maza?
To assalamu alaikum. Kamar yadda kuka sani ita dai form 1 ƙungiya ce ta mata musulmai wanda suke kula da al'amuran da suka shafi mata da yara da mazan ma. Muna aiki da'awa, muna da asibiti, muna da makarantu. To wannan abu da ya taso yanzu muna kokari mu creating awareness fadakarwa ga mutanen mu mata da maza gaba daya. Mun je mun ga hakimai, mun je radio station su ma mun yi nasu fadakarwa tunda mun san cewa radio na mutanen mu na ji radio to kuma in kana son ka watsa labari in ka shiga radio da yawan mutane za su fahimci me kake fada. So ya kan namu kokari, muna kokari ne mu ga yanda za a hana abun faruwa. Mu kokari mu ga cewa fahimtar da iyayenmu mata da shugabanninmu ma akan yanda za su kare yaransu, a kare unguwa ko community gaba daya daga afkuwar waɗannan abubuwa. To kin ga tunda na ce muna da awa, muna da harkar lafiya, muna amfani da mutanen mu sanannu na waɗannan muna wannan yawo na fadakarwa kuma insha Allah za mu ci gaba.
To tunda maganar nan da ake yi wa'ansu suna zargin cewa akwai matsalar mutuwar aure yanda zaka ga yaran wa'ansu daga cikin yaran da ake ma'aikatan nan iyayensu mata wa'ansu ba sa gidan ko kuma akwai maganar talauci da kuma yunwa wanda yayi ka tutu a irin yawancin yaran da ake wa wanda mutane suna cewa su a gidaddaga sun ga cewa kaman ƴaƴan masu hali wanda suke wurin hutu ba cika samun wannan matsala ba a wurin wanda ya fi bayyana shi ne a unguwannin talakawa. So ko a matsayin ku na jam'iyyar matan Arewa wanda ku kun san kuna da membobi tun daga ƙasa har zuwa sama, kuna ganin shi ma yana da cikin dalilan da yake sawa ake samun yawaitar haka unguwannin talakawa?
Eh to bazan ce wai talauci zai kawo wannan ba kawai, tunda shi talauci ai ba hauka bane, dan gaskiya yanzu in dai ba hauka ba ya za a yi a ce an dauki yar wata uku aje har a yi mata fadi?
Eh to idan
ina
mun
buka yi ba ai abun kuma ai ya zama abin da ya zama, duk dai ba ni talauci bane, dan bazan ce wai shine ba kawai. Amma na farko gaskiya mu a jami'an matan Arewa mun sa za mu taimaka ma mata ne ta inda duk muka ga cewa za su samu kamar yancin su, saboda haka kuma yancin mace bayan da za ta yi ta samu yancin ta sai tana da dan wani abin hannunta, kuma ta yaya za ta yi har ta samu wannan dan abin hannunta, ko ta yi makaranta za ta yi aiki ko kuma za a iya a koya mata sana'a. Mu muna ganin cewa duk macen da take da dan abin hannunta wallahi ba za ta yarda har a cuce ta ba.
To ai kananan yara ake magana
yanzu? Na sani shine shin wai tsaya ba kananan yaran ba ƴaƴan mata bane? Yawa, saboda haka wani lokaci zaki ga cewa cincaya ake yi ma har ake kaiwa ake musu irin wannan abu. Wani lokaci iyaye ne mata muna kamar sakin ƴaƴan mu kawai ga su nan, ba ma damuwa me suke ciki, me ake ina suka shiga, a'a me ma suke yi, kin gani? To amma duk macen da ta san ciwon kanta kuma ta san ƴancin kanta wallahi za ta zauna ta san cewa kula da ƴaƴa matan nan wallantana ma kai har da ƴan mazan ma yana kanta, ya kamata dai har dade daga an haife shi har ya kai shekara ko goma har yayi hankali dai. Uwa ke ce ya kamata tabbatar kin mashi tarbiya, kin sa shi akan hanya, kuma kin yi safeguarding din shi akan abubuwan nan.
Hajiya jami'ar matan Arewa anya ba kuna dora wa mata nauyin da ya wuce?
To ai dama akwai nauyin, wallahi dama akwai nauyin, to ya zamu yi ne? Allah da ya ba mu haihuwan nan ya fa ba mu wani babban abu ne, tunda su maza za su iya su yi mata hudu su ta haife, matan nan ma za su iya kore su sake wani auren, amma ke da kika haifi dan nan ko da kyau ko ba kyau dan nan naki ne, saboda haka ba za ki bashi kuma ya je har ya lallace ba, saboda haka nauyi ne yana kan mu, ko mun ki ko mun so ko mazan suna yin abin da ya kamata ko ba sa yin abin da ya kamata, wannan abubuwan dai na ƴaƴa dai yana kan mu.
Ajan zan dawo gare ki professor, wannan wato bangaren ke za mu so mu ji shin akwai matakan da ya kamata iyaye su dauka wurin wato jan kunnen ƴaƴan su tun farko ma su dinga nuna musu ga yanda idan kika ga wani yana abu kaza yana nufin akwai abin da yake nema
ko a'a
kawai shi wannan abin sai in ya faru
ne sannan za mu fara kuka? Yawanci sakaci ne yasa muke bari sai in ya faru mu saka kuka. Dole ne iyaye maza da mata su san cewa muna da aiki tukuru wanda ya kamata mu yi tun daga haihuwan ƴaƴa har ya kai ga sun fara wayo, sun fara magana, har ya kai ga sun fara shigan mutane, saboda komun wayon mu a zamanin nan da muke dole a ƴaƴan mu za su fita daga cikin gida, saboda ko su je karatun Islamiyya ko su je karatu na boko, saboda haka tun yaran mu ma a wannan zamani ma yaro tun yana shekara biyu ya fara zuwa makaranta, to iyaye maza da mata dole sai mun tashi muna faɗa ma yara abubuwan da ya kamata su sani. Muna da wani ɗabi'a musamman mu ƴan Afrika, sai kaga iyaye suna cewa ai su ba za su iya magana, akwai maganan da ba za su iya su yi ma ƴaƴansu ba.
Wato ana jumpa alkunya kenan?
Yawwa, kunya in quote, dan kunya da yasa za ka yi aka ɗauki waya Android waya ka ba ma yaranka wanda har zai iya in once in dai har kana sai mishi data ba abinda ba zai iya gani ba a YouTube ko a ko ina a social media da fina-finai ko ina, saboda haka in ba mu fara magana da ƴaƴa tun suna jarirai ba, saboda kun gani fiye da har ya kai ga ko kuma in ce cin zarafi generally ma ya kai ga ƴaƴa da ke cikin tsumma cikin napkin, to in baka fara tun yanzu kana ga ma yaronka abin da ya kamata ya sani ba, saboda abin da ya sa na koma na ce yaronka ba ƴaƴa mata kawai bane suke ake samun matsalan fiyade ko cin zarafi a kansu ba, har da ƴaƴan mu maza, saboda haka dole ne ka fara tarbiyyar yaro ya san cewa wannan abun ba shi da kyau, yaro ya san cewa ba kowa ne zai dinga taba ka yana matana, kun san akwai wannan al'ada na ai mata my wife matana a kowane lokaci to ya kamata a fara ga in dai mutum ya dinga ce matana ya kai ga kullun zaki wuce sai ya taba ki ko in zaka wuce sai ya taba ka ta taba ka ko kuma wai sun fita hira ko kuma sun je yawo zai sayo mata biscuit to gaskiya dole mu daina wayannan abubuwa kuma yaro har zuwa lokacin da yazo ya fara magana ya kai cewa zai iya fita a gaban uwar shi je wani guri to a koya musu cewa ba kowa ne zai iya taba maka wando ba ba kowa ne zai iya taba maka jikinka ba in ka fara in yaro ya fara tashi da wannan fadakarwan a hankali zai san cewa wani in ya taba ne a guri kaza to gaskiya akwai abin da yake nema yaro ya saka ihu akwai ma yaro akwai abin da ake ce ma self defense ya kamata kare kai ya kamata mu koya ma ƴaƴan mu kanana yanda za su yi su kare kansu daga wannan abu sai kaga an tafi da yaro har aje a mishi wannan abu bai ihu ba zai kuka amma ba zai ihu ba kuma ya dawo gida ya yi shiru to ya kamata mu tarbiyyantar da ƴaƴan mu su san cewa dole fa ayi magana kuma akwai iyayen da yaro yana cewa mama amman ka zaka ji tana ce mishi ma yaro ko kuma uba yana ce ma yarin yi shiru
wato iyayen da kansu
to ya kamata izama na cewa mu ba ƴaƴan mu zarafin su yi magana da mu ƴaƴa abu na faruwa da su suna son su yi magana amma suna jin tsoron abin da zai faru
wato tun farko a janyo
ƴaƴa a jika ya zama na cewa ƴaƴan mu za su iya su yi magana da mu a kowane lokaci kuma akan kowanne irin abu akwai yarinyar da ta ji tsoron ta koma gida saboda ta yi laifi ta dade a waje an aike ta sai ta je yawo wajen kawarta ta ji tsoron yanda za ta koma gida ta fadi a hannun wani yaro wanda dama can yana cewa yana santa kamar a san abin da ya faru har karfe 8 karfe 9 da daddare ba ta koma gida ba ana can ana neman ta a gida tana tare da shi shi kuma gidan nasu bai sai shiga da mace ba sai ya dauke ta ya kai wajen abokin shi inda maza ne kawai ke kwana a dakin ya kai ta wajen da daddare tsakan dare wan abokin shi ya shiga ya je ya shige ta kuma ba wai ya shige ta ba ma ta gabanta na ƴa mace ya shige ta a duburanta to irin wannan abu by the time da gari ya waye komawa gida kuma ya kara gagara saboda tana tsoro abinnan sai suka mata wayo suka sa ta a keke napep suka ce in ta je ta sauka a gida ta ce an sace ta ne sai da safen nan ta gane hanyar gida alhamdulillah mun kama su to amma me ya kamata ya zama ne cewa ƴaƴan mu za su iya su zo gida ko mun laifin da suka yi mu ja su jika mu yi musu fada a cikin gida da a je a hore yaranka a hora maka yaro a waje kuma ka yi horo a cikin gida amma horon kuma akwai methodology
hanyoyin
da za a yi yawwa horo yana da kyau amma horon da zai kai ga yaro har yana tsoron ya gaya maka abin da ya same shi na aibu to wannan ba horo ba ne
tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu kuma ga ci gaban zauren tattaunawar mu
to wakilai ne kuma wakilan iyaye na gaba daya lardin arewacin Najeriya za mu so mu sani wai shin wani mataki ya kamata iyaye da sauran al'umman gari kungiyoyi da sauran su ya kamata su dauka idan aka ce an ci zarafin yara
kamata yayi kamar yanzu wani al'ada ta mu ta boye mu daina ta domin idan kana boyewa yaro yau yayi madiyarka ka boye gobe baka san wanda zai muwa ba kuma ita diyar ta kuma baka san an yayi so daya ba a dauki wani mataki ba to ai shi kansa ita ma tana iya koma ma a kara mata yawwa so kin ga kamar wannan gangami da muka yi na yau a hada hannu idan an ci abu a nemi yanda za a yi a fidda shi a hukunta wannan muddin aka fara hukunci zaki ga abin yana sauki shi yasa duk wannan ihun da muke da su rutin kin ga yanzu gwamnati ta fito ta fara canza dokokin da an fara daukan matakai in wani ya madi yarinya karama me za a yi in akai mu babban budurwa me za a yi
ba kin ce gwamnati ta fada ba har yanzu akwai wani wanda muka ji cewa ga hukuncin da aka yanke kuma an tazzartar mun gani
to kamar dai ka duna ana kai akwai case din da ake kuma gwamna yana jira ne da an gama wannan case din an ce ya ce zai sign kuma ni kamar yanda naji ma kamar kisa ne so ake promote so
dai an ga an ambaci
hukunci
akan wannan mutumin to ana jira ne kin san akwai processes
hanyoyi
da fata kai da dole sai in an bi kamun a kai ma executive a sa hannu to kuma shi gwamna mu ya riga ya ce duk wanda ya laifi in aka kama shi a hukunta kuma duk hukuncin da aka kawo mishi zai sa hannu shi ba shi advocate ne yace a kashe ba amma in har an kama kuma aka tabbatar da cewa mutum ya yi laifi to za a iya azartar da wannan hukuncin shi ba zai kare kowa ba ko ma wane ne shi
to amma har yanzu kamar dai zan dawo ga wannan magana da ita Hajiya ta fara dauko na dama shi ma yana daga cikin tambayoyin da zan muku maganan hukuncin nan na
cinwa
har yanzu dai yanzu haka da ake magana nan zaka ga akwai wayansu lebubuka da za a yi wa gwamnati nan da nan ake zartar da hukuncin kuma a tabbatar da mai zuwa gidan yari ya tafi wanda za a waye da yake an ce maganan kisa dai a Najeriya kawai ta ya ce shin da gaske kuna ganin za a iya aiwatarwa ko wani an yi ne dan dai
insha Allah muna sa ran cewa za a yi saboda mu Kaduna State muna da wannan lock din cewa muna da sa'an cewa mu gwamnatin mu shi baya bai amince da a ci zarafin mutum ba yara ko mata ko yaro ko babba ko abin nan al'umman kasar shi ba bai yadda da a ci zarafin su ba kuma shi nashi babban abin da yake so shine a bi matakai a doki matakan da ya kamata in dai an bi hanyar da ya kamata to gaskiya kowace irin hukunci aka yi to dole fa it has to be followed to the latter so ya kamata ne mutane su dinga jajircewa wajen in hatta in aka sa in ya faru ya zamana cewa kowa da kowa ya tsaya tsayin daka a samu hukunci kwakwara
dan kara akan wannan fida lauyoyin mata kenan da suke zaman kansu mun ba su office jami'an matan arewa mun bude musu office dan su legal clinic wato inda zaka iya zuwa ka kai kara in kuma menene ya shafi yara ko kuma mata kuma a yanzu haka ma har sun fara samun cases na haka na irin wannan abubuwa to kin gani kuma banda haka suna nan ma suna kokari su dan samu inda za su dan gyaggyara irin laws din nan na wanda aka yi ma fyaɗe da na minus wanda ake ma defilement to suna nan dai akai suna ta duba yanda za su yi a gyara kuma na ji sun yi magana cewa ya kamata ma a yi wani kotu daban da za a iya kaiwa family court da za a iya kaiwa idan aje ana ta wata ɗaya wata biyu a kai ja a kotun namu wannan ya kamata a ce kila a bada sati biyu ko sati uku an yi shi an gama har an yi hukunci to muna zato dai in Allah ya taimake mu muka sa baki mu ma din dai a yi irin wannan kotun
to wannan abin da kuka tattauna ya sa ni tana da wayansu kasa-kasa da na san da zaman su a case kamar guda biyu inda suke cikin zuciyar yanzu shine case din na farko ɗaya wata yarinya da wayansu makota ne ma suka sace ta a matsayin da sun yi kidnapping dinta a shekara ba ta wuce 12 ba sai bayan iyayen dama a talakawa ne don soye awara ma take ba a samu an samu koda 10,000 a hannunsu ba ya kai ga sun yi mata kaɗe kaca-kaca sun kuma kashe ta daga ƙarshe to bayan an same su yanzu haka kamar yadda ake cewa suna tsare amma ba tabbatar da ko har yanzu suna tsare ba shekara wurin na uku kenan a cikin wannan case din iyayen saboda talakani sun kasa pushing sun kasa ci gaba da bibiyar wannan abin a haka yawancin irin wannan kesa sun zaki ga sun burwa
haka
lokacin da za a zo a ce wai an samu cinkoso a prison ko kuma a shekara ta zagayo ana murnar shekara ko samun yancin kai tun wannan da za a sallama fa mai kwa sallama mai satan kaza ko sai a samu irin wannan waya sallami sai a ce ai ya riga ya fara shi kenan ya wuce sannan a na biyu akwai wanda ya lalata ƴan shi na cikin sa biyu wanda sai da kirma aka samu da kokowan kungiyoyi irin naku sana ka samu haka dan cha kuma shi aka dawo da shi din yana prison baya prison
yana Allah ka dace
to irin wannan case din bai ma kamata a ce an ja shi duk da ke ban san ya shari'a take ba tun daga shedu ga komai ya bayyana amma sai kuga an ajiye mutun an ta jan labari kashi kashi ga fa shedu to yana sa mutane su ji gwiwa su tsaye akan cewa to yanzu zamu dinga bi abin da ya kamata tun ga sheda a yanke hukunci cikin sati ko wata daya amma sai yanzu shekaru
to alhamdulillah a yanzu dai a Kaduna ana kokarin kar a dinga samun tsawaitan irin wayannan cases din kuma kamar yanda president din GMA ta faɗa FIDA na Kaduna yanzu suna da legal clinic wajen da kamar wayanda ba su da karfi indigent persons za su iya su je wajen har a ba su lawyer da zai bibiya musu case har aje a samu mafita na da biyu kuma Kaduna state we are lucky akwai VAP law wanda aka yi passing central mu ma nan Kaduna it has been accepted domesticated problem din mu shine mu gan implementation din a court so kuma muna sa rai cewa yawancin cases din nan da suka yi wata yanzu by the time da za a kai su kotu za mu gan cewa an yi amfani da a wannan dokan da aka riga aka yi kuma har yanzu har ila yau ana kokarin yin kokari a gani cewa an gaggyara waɗansu hukunce-hukuncen da ke akwai saboda a samu immediate
a samu sakamako na
cikin gaggawa yawa
to da kashe zan so in ji ko
kina ne yanzu dai wannan family court inda ake ta pushing for muna pushing for su ma gwamnati da yanzu zaki ga an samu saukin al'amura kin ga da in an yi sai akai magistrate court daga nan amma yanzu an gane cewa in an yi high court ake kaiwa ba a kaiwa magistrate court to mu ka gara samu a step forward aka samu wannan family court zaki ga abubuwa sun yi sauki insha Allah
to da karshe a matsayin ku na kungiya ba a rasa aka ce da matsaloli irin na tafiyar kungiya shin kuna samun kalubale wurin fuskantar irin wayannan matsaloli na fadi wato kila ba ku samu hadin kai na gwamnati ko na to shikenan da Allah a bada shawari ya da me ya kamata a ce in wannan tsautsayin ya faru ya kamata matakin farko da ya kamata iyaye ko wanda suke rikon yaro ya kamata
a kai asibiti
kuma a sanar da jami'an
tsaron akwai da hoto a tabbatar
kuma a kai asibiti a sanar da jami'an tsaro a sanar da kungiyoyi masu zaman kansu
wanda suke fafutukar neman
kara a cikin yawa
saboda su tsaya su rage in ko ta yaya aka juya aka juya dai su sai an dage a nan da su
da haka muka
kawo ƙarshen shirin namu a daidai wannan lokaci. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su, musamman ma abokiyar aiki na da take ni gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya hada mana shirin baki ɗayan sa. Da ma dai dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A kasance lafiya.